sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 24 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabashin Rasha don ganawarsa ta farko da Vladimir Putin. Haka kuma shugaban kasar Sri Lanka Maithripala Sirisena ya yi alkawarin sauya shugabannin dakarun tsaro na kasarsa saboda gaza hana aukuwar harin kunar bakin wake da ya auku a ranar Lahadin da ta gabata. A kasar Hong Kong kuwa an yankewa manyan shugabannin kungiyar masu ra'ayin mulkin demokradiya da ake kira Umbrella Movement for Democracy da suka yi zanga-zanga a shekarar 2014 hukuncin daurin watanni 16 a gidan yari.
To a cikin shirin namu na yanzu kai tsaye muna tare da wata matashiya daga Najeriya mai suna Habiba Ali da za a karrama ta yau da wata babban lambar yabo a nan birnin Washington DC. Bayan haka za ku ji cigaban hirar da sashen Hausa yayi da Senator Ali Ndume akan neman kujerar kakakin Majalisar Dokokin Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan zagayowar ranar haɗin kan Niger shekaru 24 bayan cimma wata yarjejeniya ta zaman lafiya da wasu ƴan bindiga da gwamnatin kasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabashin Rasha don ganawarsa ta farko da Vladimir Putin, wanda Kim ya ce shi ne mataki na farko don kusantar dangantaka da Moscow. A yada zangonsa na farko a kan iyakar birnin Kazan, Kim ya ce wannan ba zai zama zuwa Rasha na ƙarshe ba, inda ya ƙara da cewa shi ne mataki na farko don inganta dangantakar Rasha da Koriya ta Arewa, bisa ga wata sanarwa da hukumomin Rasha suka bayar. Kim yana kyautata zaton samun tallafin tattalin arziki daga Putin a taron na gobe Alhamis, musamman sassauci daga takunkumi na ƙasa da ƙasa da aka kakabawa ƙasarsa, wanda har yanzu ba a janye ba bayan rugujewar tattaunawar nukiliya da Amurka. Wannan ne karo na farko na taron koli da Kim, wanda har zuwa shekarar da ta wuce bai bar Koriya ta Arewa ba tun lokacin da ya karɓi mulki a shekarar 2011. A cikin shekarar da ta wuce, Kim ya gana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sau biyu, sau uku da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Jae-in, sannan ya gana sau hudu da shugaban ƙasar China Xi Jinping, sau ɗaya da kuma shugaban ƙasar Vietnam Nguyen Phu Trong. Shugaban ƙasar Sri Lanka Maithripala Sirisena ya yi alkawarin sauya shugabannin dakarun tsaro na ƙasar saboda gaza hana aukuwar harin kunar bakin wake da ya auku a ranar Lahadin da ta gabata, lokacin bikin Easter da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 359. A wani jawabi a gidan talabijin na kasar a jiya Talata, shugaba Sirisena ya ce zai dauki mataki mai tsanani a cikin kwana daya akan jami'an kasar da suka kasa sanar da shi game da bayanan da suka samu cewa irin wannan hari zai auku. Rahotannin sun ce hukumomin jami'an leken asiri na India sun aika da gargadi da dama zuwa Sri Lanka, kuma jami'an tsaro na India sun tattara bayanai game da kungiyar ta'addanci ta National Tawfiq Jama'at NTJ a takaice da aka kyautata zaton suke da alhakin hare-haren. Har ila yau gwamnatin kasar ta fuskanci tsokaci game da kazamin rikicin siyasa tsakanin shugaba Sirisena da Prime Minister kasar Ranil Wickremesinghe wanda yayi sanadin gaza daukar mataki bayan samun kashedi akan hare-haren. Wickremesinghe ya shaida a jiya Talata cewa akwai raunin sadarwa, amma ya ce an warware duk wani bambanci da ke tsakaninsa da Sirisena. An yankewa manyan shugabannin kungiyar masu ra'ayin mulkin demokradiyya da ake kira Umbrella Movement for Democracy da suka yi zanga-zanga a shekarar 2014 hukuncin daurin watanni 16 a gidan yari, bayan da aka same su da laifin damun jama'a a farkon wannan watan. Wannan shari'a ita ce babban hukunci na ƙarshe akan shugabannin kungiyar Umbrella Movement da aka fara a shekaru uku da suka gabata, da ƙarar shugabannin ɗalibai Joshua Wong, Nathan Law da Alex Chow, waɗanda aka yankewa hukunci a jiya Laraba sun haɗa da Farfesa Benny Tai, malamin ilimin zamantakewa Chan Kin Man, da Reverend Chuwi Min wanda suka kafa kungiyar. An yankewa Tai da Chai hukuncin daurin watanni 16 a kurkuku, yayin da aka yankewa Chu hukuncin jekanayika saboda shekarunsa da kuma ayyukan jinkai da yake yi duka rayuwar shi, ciki har da taimakawa masu goyen bayan Tiananmen dan tserewa daga kasar China a shekarar 1989, kamar yadda alkali Johnny Chan ya ce. An ware mutanen su uku ne daga kungiyar aka tuhume su da laifin hada baki, kasancewa su ne suka fara kira da ayi zaman dirshan a lardin gunduman Hong Kong a shekarar 2013, inda Beijing ta ki amincewa da bada birni mai cin gashin kai da 'yancin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin kashi 90 cikin 100 na masu kada ƙuri'a a Misra sun amince da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska da zai ba shugaba Abdel Fattah el-Sisi damar ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030. Jiya Talata, alkali Lashim Ibrahim Suleiman Lashin, shugaban hukumar zabe na ƙasa, ya sanar da sakamakon ƙuri'ar raba gardama da aka kada na tsawon kwanaki uku kan batun yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska.
وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية 23 مليون.
Yace adadin waɗanda suka amince da yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska miliyan 23,416,741 da ya kasance kashi 88.8 na ƙuri'un da aka kada.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla a yau ne wata kungiya mai suna Vital Voices za ta karrama wasu mata hudu daga kasashe daban-daban na duniya da manyan lambobin yabo. Cikinsu har da wata matashiyar Najeriya mai suna Habiba Ali, mai kamfanin Sosai Renewable Energies, saboda irin hazaƙar da ta yi a fannin samar da makamashi da kuma wasu ƙere-ƙere. Kai tsaye ina tare da Habiba Ali. Malama Habiba, ina miki barka da zuwa.
Barka kai dai.
To, ya kike ji game da wannan gayyatar da aka yi miki ta karɓar lambar yabo?
gaskiya yana da nauyi da yawa, har yanzu ina kaman cikin mafarki nake.
Allah ya
bai gama zama sosai ba.
To ko zaki dan gutsara mana kadan daga cikin abubuwan da kika yi da har aka ga ya dace a baki wannan lambar yaba?
Eh, to muna aiki ne da al'ummomi a arewacin Najeriya yawanci, kuma muna aiki akan fannin da yake yana da dadi ma abinda Majalisar Dinkin Duniya su ga cewa ana samun ci gaba ma al'ummomi, abinda ake cewa United Nations Development Goals haka. Aikin mu yakan taba yawanci a cikin harkokin shi, saboda kin ga makamashi ne dai na ko na na'uran wutan sola, watan wutan da ake samu daga hasken rana, ko kuma murafan da suke rage amfanin itace. Amma in kika duba a bangare daya,
murafan girkin
da yake zai rage amfanin itace kashi 70 a cikin kashi 100, to kin ga zai rage yadda ake yanke-yankin dazuzzuka da zai kawo hamada. To kin ga wannan ya taba wannan, ba ma kawai ya rage ma mutane nauyin kudin da suke kashewa a girki ba, ya kare mana al'umman mu. Kuma in kika duba bangaren lafiyar mutane, mace da ta koma ko mace ko namiji ko waye dai ya zauna a cikin inda ake girki da murhun namu na gargajiya, yayi awa biyu yana akai girkin nan, to ya kaman kin shaki hayaki, gurbataccen hayakin da kika shaka kaman kin sha taba packet daya ne. To kin ga rashin lafiyar da ake samu, yawanci mace ta ce tana ciwon kirji, tana ciwon baya, yana yiwuwa daga irin wannan ne. To kin ga wayannan abubuwan da Majalisar Dinkin Duniya ta dauki karfi a gare su ne, watan climate change, gurbataccen yanayi, lafiyar mutane, samun aiki ma mata, da kuma irin kin gane ire-iren abubuwan da zai sa dai a samu ingantaccen rayuwa. To duk kin ga aikin mu yana taba wayannan, shi yasa dai aka ga cewa to tunda dai mun dade muna wannan aikin, kuma muna aiki da mata ne, muna aiki da al'ummomi, kuma yana karrama al'umma, yana sa mutane su ci gaba, ya kamata mun dace dai mu samu wannan
karrama. Ai kure an kyauta. To yanzu kaman mata nawa ne kike gani suka amfana da irin waɗannan ayyukan da suke yi musamman ta wajen fannin aiki?
To kin ga yanzu a kalla dai muna da wani kungiya da muke ce musu Matan Arewa sosai, muna tallafawa mata ne, muna da wasu na'urori da suke busar da amfani gona, kamar su tumatir, su barkono, har mangwaro, har abin abarba ma sun busar. Abarban ma har mun saida shi ya kai har Malaysia.
Sai ai kauda suke ne.
To kin ga yanzu matan da suke wannan Matan Arewa sosai, akalla muna da mata wurin 150. To muna da kuma matan da yake sun sai murafin da sun yi amfani da shi a gidajensu, yanzu dai akalla mun saida murafi sai 60,000. To kin ga a ce mata 60,000 kenan sun samu wannan tallafin, at least akalla dai ba za su rika shakan gurbataccen yanayi ba. In kika duba aikin da muke yi, ni sai in ce kaman to da sauran aiki, saboda ai mutane garuru gidaje sun fi miliyan nawa a nan na'urar mu, wuraren mu nan arewacin Najeriya, ko kuma ma Afirka gabaki daya. So kin ga aikin da saura sosai.
Wannan haka yake. A ina ne ma za a ba ku wannan lambar yaban yau?
Wai yau a Kennedy Center,
cibiyar Kennedy kenan da ke nan birnin Washington. Allah sarki. To Malama Habiba Ali, mun gode, kuma muna fatan Allah ya sa alkhairi a wannan lambar yaban da za a bada. Idan Allah ya kai mu shirin yau da gobe, suna tafa da ƙarin bayani, sannan kuma shirin Kallabi ma na tafa da tarihin rayuwarta. Madalla, yanzu kuma za mu je ga hirar mu ta gaba. A shirin mu na daren jiya, mun fara kawo muku hira da sashen Hausa da Sanata Ali Indumi, mai wakiltar Borno ta Kudu a jihar Borno, akan shirin zaben kakakin Majalisar Dokokin Najeriya da 'yan majalisa ke yi. Ya bayyana dalilin da yasa yake neman wannan takarar. Ga ci gaban hirar da Yusuf Aliyu Haranda ya yi da shi.
Sanata, za a ga cewar jam'iyyar ku ko kuma uwar jam'iyya ta ku ta APC a nan Shalkwata da kuma fadar shugaban kasa suna ta gogoriyo ganin cewar waɗanda suke so kadai za a tsayar da a matsayin shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar wakilai. Ta ya kake kallon wannan kokari da su wannan bangarorin biyu suke yi?
An samu dai ɗan damuwa a kan tsari, don kundin mulkin ƙasa ya ba kowane ɗan majalisar dama, kuma ya tsara a kan yadda za a shafi a zamanin shugaba. Kuma ita ma kundin mulkin, wato constitution na AAPP, yake yana yana baya da constitution na Najeriya. The constitution na Najeriya kuwa yace yan majalisa ne za su zaɓi shugaba a tsakanin su. Abinda dama jam'iyya ta yi ko kuma ya kamata su yi ta kai a wurin shi ne a kan su ce ga inda ɓangaren da ya kamata shugaban majalisa ya fito don a yi adalci. Kamar yanzu shi shugaban ƙasa ya fito daga network mataimakinsa ya fito daga southwest da aka ce kuma shugaban majalisar dattawa ya kamata ya fito daga northeast. Amma takardanan da aka samu shi ne party ko kuma shugaban majalisar jam'iyyar APC Adams Oshiomhole ya yi gaba ya ce wane ake so to tunda aka gani cewa jama'a suke cewa ba haka ba ba daidai ba ne kuma haka ɗin ne gaskiya. Wato idan an yi haka mu ba a yi mana adalci ba ko kuma a zama mu na wakili na majalisar dattawa. Abin da nake cewa ya kamata tun dai an ce an ba arewaci na su gaba su yi kyautata a bar yan majalisar dattawa wanda suke wancan ɓangare su zaɓa a cikinsu yanda ya fi cancanta. In kuma akwai abin da ita jam'iyya take so a tabbatar an aiwatar da shi to sai a rubuta ma ko kuma kirga wanda Allah ya ba shi rabo kan da manufofin jam'iyya kuma ya tsaya a kan shi.
Tuma da lagai da Yusuf Aliyu Harande da kuma Sanata Ali Ndumi. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Niger. A yayin da ake shagulgulan tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 24 da kullar yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin 'yan tawayan arewacin jamhuriyar Niger da gwamnati, wani tsohon kwamandan kungiyar 'yan tawayan ya nuna damuwa a game da yadda ake jan kafa wajen zartar da wasu daga cikin shawarwaran da aka tsayar a shekarar 1995. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A shekarar 1991 ne Abzanawan yankin Ayer suka ɗauki makamai da nufin kwatantawa hukumomin Nijar ɓacin ransu akan rashin basu damar shiga a dama al'amuran ƙasa da su. Alhali akasarin albarkatun ƙarƙashin ƙasar Nijar kan fitowa ne daga wannan yanki. Sai dai bayan kafsa faɗa na tsawon shekaru uku, bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 24 ga watan Afrilun 1995, mafarin tsayar da wannan rana a matsayin ta haɗin kan 'yan ƙasa.
Sunana Isa Gusaye. Wallahi mahimmancin wannan rana bai misaltuwa gare ni. Tunda an samu sulhu ne ana tunowa da ranar da aka samu sulhu da gwamnati sun ashe makamai. Gaskiya abun murna ne, abun farin ciki ne. Muna fata kuma ya ɗore.
Sunana mai turare Jimro. In aka yi zancen kwanciyar hankali abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai a rayuwa, domin ko babu wani abu wanda yake iya yiwuwa a ƙasa in ba tare da kwanciyar hankali ba. Don haka a nau tunani rana wannan yadda ya kamata a ce an sallace ta yahi yadda nake gani ana abubuwan yanzu. Don lokaci ne wanda ta hanyar shi ya kamata a ce mutane suna nuna irin yadda suke ba wannan al'amari na kwanciyar hankali muhimmanci kwarai a rayuwarsu.
Sunana Abdulrazak Ibrahim. Akwai matsalolin da ƙasar ke fama shi na tashi hankali musamman a yankin Difa wanda 'yan Boko Haram sun kai kajijjika. Bai kamata a ce kuma hukumomi yanzu masu sa ido su kyale irin wannan ba. Tun da a baya har an ci nasara a kai, har yanzu ana buki a kai, ya kamata a ce to ko yanzu ai an san ko suwaye gere wannan tashin, a kira su a zama da su ba da makamai sannan a zama lafiya. Kaga an ƙara samun wata rana kuma ta haɗin guwayen ƙasa da tabbatar da kwanciyar hankali.
A yayin da hukumomi da jama'ar ƙasa ke murnar zagayowar wannan rana, tsofaffin 'yan tawaye a nasu ɓangare na ƙorafi a game da abin da suka kira jan ƙafar da ke tattare da shirin zartar da alƙawuran da aka ɗauka yau shekaru 24 cif. Ahmed Wagaya na daga cikin kwamandojin tsofaffin ƙungiyoyin 'yan tawayen arewacin Nijar.
Zan ɗauka misali, a kowace shekara za a ɗauka samari na yankin Ayer da Zawak, za a ɗauka su a cikin harkan soji da duwan da ayyuka da wani aiki na society. Wannan Nijar ta dauke angajama yau shekara 25, duk gwamnatin da ya hawa cikin shekara 25 wannan babu wanda yake da niyya ya zo ya ce bari in dauko littafi wannan na akwar da pay in bi sau da kafa da shi in gara wasu abubuwa ciki, babu wanda ya yi shi.
Ainihi kasashen Faransa da Burkina Faso da Chad da Algeria ne suka shiga tsakani kafin bangarori su amincewa ajiye makamai domin jaddada muhimmancin wannan rana ta 24 ga watan Afrilu a gareta. gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya bikin musamman da ke gudana a yau Laraba a garin Tintabaradan, inda tawagogi daga sassan ƙasa ke can suna tashi aya, yayin da a ɗaya dabara Prime Minister Birjira Fini ke jagorantar taron zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan na cewa karfe 11:20, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ma muna tare da bakuwa, yar asalin ƙasar Najeriya, burumbar bakuwar ta gabatar da kanta.
Assalamu alaikum jama'a. Sunana Maryam Muktari, ni asalin yar Kano ce. Amma yanzu na zama a San Francisco, California. Ban daɗe zuwa makaranta ba, na kuta graduation. Na kuta kammala karatun jami'a.
To Maryam, zaki ba mu albarkacin bakinki a Najeriya, wani primary school ki Hakiji Secondary, ya ne rayuwar take ta kasance?
Okay, to sanda nake yarinya da muna zama a Lagos. Sai muka bar da a Lagos na je corona. Daga Lagos corona primary sai muka koma Abuja da zama. Mun koma Abuja da zama sai na je Funtage. Daga Funtage anan na gama sai na tafi Elamin International a Niger State. A Niger State Amina. Da na gama sai na bar Nigeria na tafi ƙasar Misra. Na yi shekara ɗaya. Bayan shekara ɗaya sai na zo nan America da zama.
To me kake karatu Masar?
Da ya je Masar na so in koyi Larabci, sai kuma na fara zuwa Canadian International College CIC. Sai kawai na ga to Brown Juna. Dan in koyi karatun da Turanci maimakon da Larabci. Inda na fi gane Turanci akan Larabci.
To ya kiga rayuwa a Masar take kakin ki zo na Amurka, ya kiga rayuwar Hausawa, in ce mutanen mu na arewa, ƴan Niger, Najeriya, Kamaru da Chad, har ma Ghana wanda ke a yanzu haka a Masar, ya kiga rayuwar ta a can?
Gaskiya na ga suna da community, yawa suna da al'umma sosai ƴan Najeriya a can. Da na je ina ma inda na zauna tare da wayansu ƴan Najeriya, amma su ma ƴan Masar ne, ƴan Masar da ƴan Najeriya. A nan tare na zauna da su, suna da al'umma mai kyau, suna da makarantansu yana da kyau, akwai kasuwancin suna da kyau, kamar dai kuma a Kano ne.
To can kiga akwai ƴan Najeriya wanda su ma sun zo su yi da kansu, suna da samun rayuwa, kamar su yi aiki haka su samu kuɗi su tura gida. Akwai mutanen mu can wajen?
Gaskiya ni dai da nake nan, ni ɗaliba ce, saboda haka ɗalibai na gani. Ban ga mutane da yawa ma'aikata masu aiki da yi ba.
Kin koyi Larabci a cikin shekara guda da ke can?
Ina iya karanta Larabci, sai kuma ina ɗan iya furtawa. Da na zo nan gaskiya bayan saboda yanzu da nake zama Amerika na yi shekara 12. Saboda haka Larabcin ya tafi, ban samu na ƙware sosai ba, amma ina samu ina ɗan tattaunawa.
To daga nan Masar, me dalilin da ya sa ki bar Masar ki zo nan a Amurka, in ce musamman ma a California?
To da nake Masar, lokacin na so in karanta biology. Sai na ga cewa ba zan iya yin biology da Larabci ba, saboda kalmomin da ƙyar ma na iya da Turanci. Sai na ga tubura in zo, tun da ni kuma a nan ma aka haife ni a nan America, sai na ce tubura in zo nan da zama ƙila karatun zai komin sauƙi. Amma da na zo nan sai ma na canza na koma business. Sai na kuma canza na koma human development.
Okay, ni kenan da human development, tattalin bunƙasar rayuwar, in ce a rayuwar ɗan Adam ko? Okay. To nan wacce jami'a ke je?
Na je California State University East Bay a Hayward.
Hayward. To da ke zunan ki iske ya ki san da akwai ta jami'a nan ga kina ɗan uwa nan wani suka kira ki suka je, akwai jami'a nan koko me yasa ki je California Bakersfield State ba daban?
To mahaifiyata tana da ƙanwa a nan, sai kuma muna da ƴan uwa dai da na sani ba sosai ba, amma daga nesa. Kuma na san cewa kafin dai in samu in yi building kaina, sai na zauna da su na san suna zama kusa da wani makaranta ba asalin Calstate Eastgate din na fara zuwa ba na je junior college yana kusa da gidan da nake zama sai dan in samu in gane anguwa sai in gane yanda rayuwar take to san da na gano sai na zo na cancanza makaranta bayan na gama wannan makarantar bayan shekara uku to bayan shekara uku nan dai sai na dauki break ina dan dakata da makarantar na fara aiki nayi aiki kamar shekara uku zuwa shekara biyar sai na koma makaranta dan in gane in san cewa asalin abin da na karanta shi na so in koma in yi da rayuwa na na fara business a wannan makarantar da nayi aiki nayi managing business a San Francisco ma shekara uku da rabi sai na ga gaskiya ba inda abin da nake so ne da rayuwa na biki na managing business da managing mutane sai na koma na human development.
Okay.
Bayan na fara makaranta na yi business na yi graduating daga wannan college junior college sai na fara aiki da na fara aiki sai na ga abin da aka koya min da abin da aka koya min a makaranta da abin da ake yi da wannan major din da na karanta ba shi nake so yi da rayuwa na ba sai na canza
daga nan sai je jami'a sai karanta wani subject ba
human development a takaice dai mun koyi yanda zamu daukaki rayuwar mutane da yanda iya ga taimako da Amerika dokokin siyasa kuma da yanda ma siyasa yake shiga cikin harkokin rayuwar mutane
musamman ma zance a yankunan namu na Niger Kamaru da Chadi to kenan a takaice kina da degree na farko ko na biyu ko degree na uku
yanzu ina da a takaice bachelor's ina nake da shi amma a nan gurin tunda zaka iya samun degree bayan shekara biyu kuma ka ƙara samu bayan shekara hudu ina da guda biyu na college daya daga junior college daya daga senior college
Sita Albanat Maryam Lawal Mutarke nan yar asalin kasar Nigeria dake zaune a San Francisco dake jihar California a nan kasar Amerika. Mun gode kwarai da bamu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gargawar da ni Abdul Aziz Adili Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdul Aziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she ta kare ga yanzu fulani raga da busa she ta kare ga yanzu
fulani raga ba busa madalla gaida Abdul Aziz Adle Turo to kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Shugaban Amurka ta White House ta ce a mako mai zuwa wasu manyan jami'an Amurka za su je kasar China domin ci gaba da tattaunawa don samar da maslaha tsakanin kasashen biyu a fannin cinikayya. Sanarwar da aka fitar a jiya Talata ta ce sakataren ma'aikatar kuɗi Stephen Mnuchin da jami'in cinikayya Robert Lizer za su gana da mataimaki Premier Luhi a birnin Beijing ranar 30 ga watan Afrilu. Bangarorin biyu dai za su tattauna akan batutuwa da suka hada da fasahar da juna ke da su da tilasta musayar fasaha da kuma kudaden haraji da ba a karba ba da kuma kayayyakin amfanin gona. Fadar White House ta ce mataimaki Premier Lu shine zai jagoranci tawagar jami'an China zuwa Washington a makon gaba domin ci gaba da tattaunawar ranar 8 ga watan Mayu. Amurka da China sun shayin tattaunawa tun farkon shekarar nan domin sasanta kan rikicin cinikayya da ya fara tun shekarar da ta gabata lokacin da shugaban kasa Donald Trump ya saka harajin dala biliyan 250 akan wasu kaya da China ke shigarwa Amurka. Haka kuma ita ma China ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji akan kayan Amurka har na dala biliyan 110.
To masu sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da engineer mu Mr. Justin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.